sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an gudun lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Zara Ofage muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamarun, Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin, 6 ga watan Fabrairu 2023. To a cikin shirin na yanzu, za a ji cewa a wani rahoton shekara-shekara da kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa, wato Transparency International ta fitar a bana, ya bayyana cewa babu abin da ya sauya a yaki da cin hanci da rashawa a ƙasashen Najeriya da Ghana a shekarar da ta gabata. Za kuma a ji a cikin shirye-shiryenmu kan zaben Najeriya da muke gabatar muku, da takaitaccen tarihin jiha da kuma nasabarta da zaben. Yau muna jihar Edo, inda wani dan jihar ya zanta da muryar Amurka ya ce duk da wasu 'yan tashi-tashin hankula ba su da wata babbar damuwa game da gudanar da zaɓe mai zuwa. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. Amma kafin nan, ga Zara'u da labaran duniya.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 a ma'auni ta auku a sassa daban-daban na ƙasashen Turkiya da Siriya da sanyin safiyar yau Litinin, inda ta ruguza ɗaruruwan gine-gine tare da kashe mutane sama da 2,300, yayin da wasu ɗaruruwa suka maƙale a ƙarƙashin guraguzan gine-gine. Girgizar ƙasar wadda ta auku kafin wayewar gari ta fi tsanani ne a kusa da yankin Gaziantep, kusa da kan iyakar Turkiya da Siriya. Sannan an yi wata girgizar ƙasa ta daban mai ƙarfin maki 7.5 a ma'auni a yankin arewa mai tazarar kilomita 100 da sanyin safiyar yau. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya ba da izinin a tura taimako na musamman daga Amurka nan take. Ya ce, muna tura tawagar ma'aikatan gaggawa don fara tallafawa masu aikin ceto a Turkiya da kuma taimakawa waɗanda suka jikkata tare da kuma waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon girgizar ƙasar. Ma'aikatan jin ƙai tare da haɗin gwiwa Amurka suna taimakawa kan ɓarnar da girgizar ta yi a Siriya, in ji Biden a wata sanarwa da ya fitar a yau Litinin. Ƙungiyar Tarayyar Turai ma ta ce ta tura ƙungiyoyin agaji zuwa yankin tare da ma'aikatanta daga ƙasashen Bulgaria, Croatia, Czech Republic, da Faransa, da Greece, da Hungary, da Malta, da Netherlands, tare da Poland da ma Romania. A yau Litinin, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa cewa akwai hasashen yiwuwar aukuwar tashi-tashin hankula da ya baibaye zaben da aka shirya gudanarwa a Najeriya a ƙarshen wannan wata. Tashi-tashin hankulan suna yin lahani ga 'yancin kaɗa ƙuri'a, in ji Anita Ewang, mai bincike na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch a Najeriya, wanda ta yi kira ga jami'an Najeriya da su kafa tsarin tsaro da zai baiwa 'yan Najeriya damar kaɗa ƙuri'a a cikin kwanciyar hankali. Yana da mahimmanci ga hukumomi su gaggauta dawo da ƙwarin gwiwa ga jama'a akan ikon hukumomi na hukunta waɗanda ke da alhakin tada hankula a lokacin zaɓe, tare da kuma tabbatar da lafiya da tsaron dukkan 'yan Najeriya, in ji Ewang a cikin wata sanarwa. Ƙasashen Indiya da Amurka suna wani shiri na fasaha da tsaro da nufin tunkarar China da rage dogaran da New Delhi ke yi ga makamar Rasha. Manazarta sun ce hakan na nuni da wani gagarumin yunkuri na ƙarfafa hulɗar haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Indiya. Dukkanin ƙasashen biyu za su zurfafa haɗin gwiwa a fannonin da suka haɗa da na'urar sarrafa bayanai, da fasahar ƙere-ƙere, da hanyoyin sadarwar waya ta G5, da kuma na'urori masu ƙwaƙwalwa waɗanda su ne fannonin da China ta ci gaba a kai sosai. Hashpant, mataimakin shugaban nazari da manufofin ƙetare a cibiyar saka ido ta duniya, ya ce wannan haɗin gwiwa na ƙasashen biyu ya zo ne a daidai lokacin da fasahar zamani ke zama abin da ke tabbatar da dangantaka tsakanin Amurka da China, tare da kuma tsarin daidaito akan ƙarfin iko a duniya. Masu sauraronmu, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar India na shirin sake kaddamar da jiragen ta samfurin INS Vikramaditya bayan da wani gagarumin gyara. A cikin wani muhimmin mataki na kammala shirin ta na tura jiragen yaki da jiragen ruwa guda biyu a daidai lokacin da take kokarin karfafa ikon ta a tekun yankin dantin karar China. Ana iya kyautata zaton kwanan nan za a kaddamar da jiragen Vikramaditya tsohon jirgin ruwan tarayyar Soviet da aka siyo daga Russia kuma zai shiga cikin jerin jiragen India na farko da aka kera a cikin watan Satumba. Ana gwajin jirgin INS a teku tare da shirin duka biyan su fara aiki daga baya a wannan shekara. Ministan kasuwanci na China Wang Wanto ya ce tattaunawar da ya yi a yau Litinin da takwaransa na kasar Australia Don Farrell wani muhimmin mataki ne na kawo cigaba dangantakar tattalin arziki da cinikayya tsakanin kasashen biyu ta dawo kan turba tare da inganta dangantakar su bayan da ta tabarbare a shekarun baya-bayan nan. Ganawar ta yanar gizo tare da wakilan wani muhimmin mataki ne na daidaita dangantakar Australia da China, in ji Farrell.
Kai da zara a fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wani rahoton shekara-shekara da kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta kasa da kasa wato Transparency International ta fitar a bana ya bayyana cewa babu abinda ya sauya a yaki da cin hanci da rashawa a kasashen Najeriya da Ghana a shekarar da ta gabata. Masharanta da suka ayyana damuwarsu akan koma baya da ake samu wajen yaki da cin hanci da rashawa musamman a yankin Afirka ta Yamma sun nuna bukatar da alladaftar da masu laifuka domin hakan zai zama darasi ga yan baya. Daga kuma sai a Ghana ga wakilin muryar Amurka Hamza Adam da karin bayani.
Kungiyar kasa da kasa din nan mai tattara bayanai kan matsalan cin hanci da rashawa a duniya Transparency International ta ce duk da samun ci gaba akan matsayin da take wato daga 154 cikin kasashe 180 a shekarar 2021 zuwa matsayi na 150 a shekarar 2022 tarayyar Najeriya bata samu ci gaba ba cikin makin da ta samu ta shekarar 2022 wato 24 cikin 100 take da shi har yanzu. Ita kuwa kasar Ghana da ta zo matsayi na 72 cikin jerin kasashe 180 bata samu wani ci gaba ba a kokarinta na yaki da cin hanci da rashawa, haka zalika bata samu koma baya ba. Sai dai ko wasu kasashen Afirka ta Yamma kamar Jamhuriyar Niger ta samu maki 32 cikin 100 kuma tana matsayi 123 cikin kasashe 180, haka zalika kasar Kamaru ta samu maki 26 cikin 100 a inda take matsayi na 142. Usama Armiyawu masanin tattalin arziki kana mai babutukan yaki da cin hanci da rashawa a nan nahiyar Afirka na ganin zuba kudade wuraren da basu dace ba ke kan gaba cikin abubuwan da ke haifar da wannan matsala.
For the past years ina muke wajin nawa muke Ghana da Nigeria ko Niger ko Togo in kaje karno kan gado ka kana ga kamar muruka karkashin matsala guda muke ba mu da wani kokarin hospitality dake cikin West Africa da dace ata presidentin garinmu ya yi ciwo da ya duba shi ciki. Ce ka ta mamaki wannan budget da suke yi kowane shekara cewa ana kashe kudi kaza akan tafiyatar da lafiyar mutane nawa ke shiga cikin development na asibiti da sauransu. In ka duba president Buhari na Nigeria yau ga hakan ya yi ciwo ya ɗauki bagin shi a kai shi London ya je neman lafiya. Haka nan ne president Akufo-Addo na Ghana shi ma in yana ciwo haka nan ne bai kwashe da tashi a doki private jet a kai shi kasan Turai. Abinda ya sa waɗanga ba ya kasance ne ana rashin adalci da legal system bai aiki, rashin adalci akan lissafin kudin kuma rashin hukuntar da waɗanda suka yi bannan kudi.
Ko shin wani mataki ne ya kamata da kasashen su dauka domin ganin an shawo kan wannan matsala? Wannan ne tambaya da na yi ma Armiyawu Usama inda yake cewa
matasa su fara involve kansu cikin politics kuma da media kaman ku kara kai kara akan wannan fitina da muke ciki kuma inda ya kasance muna bidan mu ci gaba. Duk reportin da aka kawo mana cewa wani yayi bannan kudi ya kasance wannan mutum an hukunta shi.
Sai dai ko naji ta bakin wasu al'umma game da rahoton baya-bayan nan da ita kungiyar Amnesty International din ta kasa da kasa ta fitar a inda suke cewa
suwana Alhaji Garbo. Da farko mu jukka mun je mun dangana kan shugabannin mu ne ba su kamanta muna abin da ya dace. Alhalin kuma ba haka bane. Ba shugabannin bane. Shugabannin nan gabanin su zo suna zuwa da alƙawarin cewa za su muku aiki. Su ko da aikin da za su yin nan. Kuna da yanci ku zama na da su ku yi yarjejeniya ba shi muke yi ba. Na sabo wani mota an baka ko wani babur ko an jan miliyan ba ruwanka da zalunci shi. Duk inda za ta a ce jama'a duk kowa ya adlaka ba abin da ya shafe ka. To shi in dai ana so corruption ya zo mu za mu gyara gwamnati gwamnati gyaro. Ba gwamnati zai gyara mu ba.
Abdulrazak Adam.
Aka ce za yaki cin rashawa.
Na rasa da Allah shan ta shan saya saboda yayi karfi sosai ayi saboda kowa da zo da mission shi yake zuwa. Ya zo ne fanshi bashi ga abin da ya zuba.
Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana.
Madalla a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. To bari mu leka Najeriya a shirye-shiryen mu na zabe da muke gabatar muku akan tarihin jihohin kasar da muke ke da nasaba da zaben. Yanzu za mu sake duba jihar Edo inda wani dan jihar da ya zanta da muryar Amurka ya ce duk da wasu 'yan tashe-tashen hankula ba su da wata babbar damuwa game da gudanar da zabe mai gabatowa. Wakilin muryar Amurka Lamid Abubakar Sakkwato daga Port Harcourt ya hada mana shirin.
Jihar Edo dai da ke cikin tsohuwar jihar Bendel da aka kirkiro a shekara ta 1963 haka kuma an kirkiro da jihar Edo ta yanzu a shekara ta 1991 zamanin mulkin soji na tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Ibrahim Bunmasi Babangida. Haka kuma gwamnan jihar ta na farko na mulkin soji shine Colonel E. John shi ma Musa Loki Ibnediam yayi gwamnan farar hula na farko a shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2000. Jihar Edo dai yana da kananan hukumomi 18 a cikinta. Haka kuma jihar ta yi ƙaurin suna wajen tashe-tashen hankula musamman na 'yan bindiga da 'yan bangar siyasa wanda hakan yayi jillin hasarar rayuka da kuma ɗimbin dukiyoyi. Musa Adan Oshomole ya zama gwamnan jihar ta Edo a tutar jam'iyyar ACN kuma yayi mulki wa'adi na biyu. Sai kuma gwamnan na yanzu da ke zama Doya da Manja da tsohon gwamna Adan Oshomole bayan raba gari da suka yi wato gwamna Gideon Obaseki yayi gwamna kuma yana wa'adinsa kusan na ƙarshe a yanzu. To sai dai jihar ta Edo kawo yanzu babu zaben gwamna sakamakon mabambantan hukunce-hukunce na baya-bayan nan da aka samu daga kotunan Najeriya. Musa Gideon Oropa wani ɗan jihar ta Edo ne kuma ga abin da yake cewa.
Well, in Edo state there is so much security threat, but whatever that is happening in our neighboring, we are concerned about.
A jihar Edo babu wata dogon matsala ta tsaro da yake makwabtan jihar irin su Delta Anambra. Lamuran da ke faruwa a yanzu ka iya shafar jihar mu ta Edo kuma dole ne mu damu. Ya kamata hukumomin tsaro su dauki matakan da suka dace. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun a Najeriya na nuna matukar fargaba kuma sun ce labudda idan hukumomi ba su ƙara inganta tsaro ba yayin da ya tabarbare a yankin na kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin Najeriya. To lalle akwai barazana yayin babban zabe na ƙasa da ke dab da zuwa. Profesa Yahaya Tonko Baba mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullun a ƙasar.
Gaskiya abin da ke faruwa a yanzu babu wani kwakwaran shi da mutane suka gani a hidi bangaren jami'a ko ita tsarin kanta gwamnati na magance matsalolin tsaro da ke tasowa a wannan yankuna na kudu maso gabashin Najeriya da kudu maso kudancin Najeriya. An shafe watanni ta mai cewa 'yan shekarun bayan nan da suka wuce akwai tashe-tashen hankula da kashe-kashe da kone-kone da ake yi na wuraren gwamnati da sace mutane da kisan jinla irin kisan wulakanci da ake ma hafta da manyan jami'an tsaro da manyan mutane a wannan yankuna. Kuma har yanzu a yau babu wani hubbasa da bangaren jami'an tsaro suka yi domin da hakila irin wa'annan tashe-tashen hankula da kuma kamawa da gurfanar da mutanen da ke aiwatar da irin wannan shi.
Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa ta ce labudda za ta gudanar da babban zabe a yankin na Niger Delta, duk kuwa da babban barazana ta tsaro da yan bindiga suka yi. Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zabe ta kasa.
Hukumar zabe tana da kwarin gwiwar raba katuna da magudanar da zaben hare-haren ya dan ragu ba kaman kwanakin baya ba, kuma duka wannan yana da nasaba da aiki na haɗin gwiwa din da matsin lamba da hukumar zabe ta bada wa jami'an tsaron da ma duk wanda suke da hannu a cikin harkan zaben, na a ga an yi duk abin da ya kamata a yi. Idan muka duba hari na baya-bayan nan da aka yi a ofishin mu da yake Enugu South, a maharan ba su samu suka cimma shiga ofishin ba, tun daga bakin gate kawai ɗakin mai gadi suka samu konawa saboda jami'an tsaro sun kawo dauki da wuri. Saboda haka muna da kwarin gwiwa, kuma muna sa ran tsaron zai dada inganta, zai dada karuwa, ya kuma ba mu damun gudanar da zaben.
Hukumar tsaro a jihar ta Edo sun tabbatar da cewa za su kara daukar matakai na inganta tsaro yayin zabubbuka na kasa da ma bayan zabubbukan. Muhammad Dankwara shine kwamishinan rundunar yan sandan jihar ta Edo. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
An gaishe ka Lami da Abubakar Sokoto. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ya hada mana daga Yanzu kuma ga labaran wasanni.
A Najeriya, yanayin rayuwa tare da harkokin yau da kullum sun canza sabili da matsalar kuɗi wanda al'ummar ƙasar suka shiga ciki sanadiyar canza wasu daga cikin manyan takardun kuɗin. Dukka da ƙarin wa'adin da aka yi har sau biyu wanda zai cika a ranar 17 ga wannan wata da muke ciki. Wannan kuɗi da aka shiga ya janyo zanga-zanga a manyan biranen Ikowato, Lagos da kuma birnin Ibadan a kudancin. An kuma sami yaduwar yamutsi da hargowa a akasarin bankunan kasar wajen layin bin ATM ko kuma na zauren ansar kuɗi, wato banking hall a sassa daban-daban.
No road, bus stop. Ko sai da kaka ore akawe eyan ore.
Ko da yake batun ya daidaita a dan tsakanin na an samu sassauci ga masu asusun banki wanda kuma suna da software na aika da kuɗi ko kuma samun sakon kuɗi. To su kam komai na tafiya daidai. To amma ga waɗanda suke zuwa wajen masu POS a shaguna suna aiki da kuɗi ko amsa, labarukan da za su baka sun sha bamban. Ga wasu daga cikin wanda zan tada su.
Sunana Adamu Ibrahim. Yau wannan layi da ake yi a ATM ai abun ba a cewa komai, sai dai kawai muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen shi.
POS
ba kuɗi a POS, za ka je POS ya ce maka sai 2000 in kai sa'a ma ko 1000.
Caji ya aiki.
To akwai ran da dai na aiki yaro nan ya dawo yake ce mini 10,000 zai anso mini, ya ce an ce za a cire 1000 a cikin 10,000. Na ce mishi gaskiya ya dawo.
Amma bisa ka'ida nawa ya kamata 10,000?
10,000 naira 100 ne bisa ka'ida.
Ranka dai ku manya ne, yaya al'amarin yake?
Wallahi sai godiya ga Allah. Mutane na cikin rikici. Jiya nan sai da mota ta tsaya, ga ni da kuɗi ga ATM hannuna ba mai, bayan da zan samu man.
Mala sunanka?
A sunana Aminu Yunusa.
Gashi mutane sun zo tura kuɗi ko jan kuɗi daga POS ɗinka. Ta yaya lamarin yake?
Alamari ba kudi a laje, ba mamu na kan samu a banki muka samu a hannun yan kasuwa, hannun yan kasuwa babu. Bankin ma an kaje yanzu sai layi shine da mu. Kuma kamar gambin layin ma a zukan kamar kudin sigari babu.
To da tijo ya zo, kai ka zo ba kudi. Ya kenan.
Na hakura wazi.
Ha? Kozulan da ya fito da kai fa?
In to, gaba wa Allah.
Tabakin wasu kenan da nazarta da su. Bisa la'akari da wannan kunci da jama'a ke ciki da ba zai haifar da ɗa mai ido ba, ya sanya wasu daga cikin gwamnonin jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar suka ɗunguma zuwa fadar shugaban ƙasa don neman yadda za a samar wa al'ummar ƙasa sauƙi yanzu kafin sabbin kuɗaɗen su wadata a hannun mutane. Abokin aiki na Umar Faruk Musa ya zanta da gwamnan jihar Kaduna, ɗaya daga cikin gwamnonin da suka gana da shugaban ƙasar, don jin yadda ta kaya a ganawar da suka yi da shugaba Muhammadu Buhari.
Mun zauna da shugaban ƙasa kuma mun nuna mishi abubuwan da suke damunmu da halin da al'umma suka shiga domin wannan tsari da aka kawo na canza kuɗi. Shugaban ƙasa ya mana bayanin abubuwan da aka gaya masa, kuma mun ga cewa babban bankin Najeriya da su Mint masu buga kuɗin ba su gaya mishi gaskiyan abin da ke faruwa ba. Meye gaskiyan? Na farko, kuɗin da suka karɓa daga al'umma a yanzu an gaya mana kamar naira trillion 2 ne da 'yan kai, amma sababbin kuɗi da suka buga naira biliyan 300. Saboda haka ya zaka karbi kuɗi irin wannan ka buga naira biliyan 300? Shi yasa ake samun matsaloli, kuɗin babu shine bai isa bane. Duk mun ma shugaban ƙasa wannan bayani, kuma ya ce cikin wannan satin da ya rage ce zai nemi babban bankin Najeriya da sauransu da bankuna ma yana ganin su ma suna da laifinsu, zai ga abinda za su gaya mishi kafin ya ɗauki mataki. Amma bai nuna mana cewa wannan magana ta ƙare ba, ba za a ƙara lokaci ba, kuma bai nuna mana cewa a za a ƙara lokaci ba. Tsoronmu cewa wannan abu idan ba a samu hanyar shi ba, kila zai kawo ma tashin hankali a ƙasan, kuma muna ganin zai iya bata zaɓe, zai ma sa kila ma kada a yi zaɓen gaba ɗaya.
Tun da farko dai, manyan jami'an babban bankin Najeriya CBN tare da haɗin gwiwar jami'an EFCC da kuma ICPC sun kama wasu bankuna inda suka makara kuɗaɗe a cikin leda a cikin ATM amma ba a farke ledar ba. Wasu bankunan kuma an ɓoye su ne suka yi ta bankaɗo su an fito da su. Dan sun ba da umarnin a fitar da su a sanya su a ciki don mutane su rika sa. Har ya zuwa da yanzu ka'idar abinda za a iya ba wa mutum a 20,000 a kanta, nan kuma wajen ATM din shi ma 20,000 din ne, amma wani lokutan kuma sukan ce to kowa sai dai ya ɗauki 10,000 har ma ya dawo 5,000 amma ce ma kuɗi ya ƙare. Hakan ya sanya tuntuɓe Aminu Ibrahim, tsohon ma'aikacin banki kuma masani gaba da harkar tattalin arziki, don jin ƙarin bayani. Mala Aminu, shin wayaya wani al'amari yake a bisa tsari kamar yadda kasashen duniya suke, tunda ba Najeriya bane kadai ta taɓa yin canjin kuɗi?
Wato canjin kuɗi da a cikin duniya akan yi canjin kuɗi, kuma ba wani laifi bane a yi canjin kuɗi, amma ba akan yi shi ne a gurguje haka ba, a ce an ba da takaitaccen lokaci wata biyu ko wata uku kowa ya canza kuɗi. In ka duba kwanakin baya da suka wuce ko shekara ɗaya ko biyu da suka wuce, ƙasar India ta yi canjin kuɗi, amma abin da suka tsara duk wani tsohon kuɗi in ya shiga ba zai fito ba.
Aminu Ibrahim, masanin tattalin arziki kuma tsohon ma'aikacin banki a Najeriya. Sanci Abdulfashi, mura Amurka daga Katsina a Najeriya.
Aga da sa manufashi, to yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Leeds United da ke fafata gasar Premier ta Ingila ta sallami mai horar da 'yan wasanta Jesse Marsh bayan ƙasa da shekara ɗaya da soma aikin. Kurar kocin ya biyo ne bayan kashin da kungiyar ta sha a hannun Nottingham Forest da ci 1 da nema a jiya Lahadi, wadda ita ce wasan su ta bakwai ta gasar Premier da basu same nasara ba. Yanzu haka kungiyar tana ta sha 7 ne a teburin gasar ta Premier, daidai da layin faduwa daga gasar bisa bambancin yawan zura kwallaye. Mash dan kasar Amurka ya karbi aikin ne daga Marcelo Bielsa a watan Fabrairun bara, inda ya jagoranci kungiyar ta karkare kakar wasannin da ta gabata a matsayin ta 17, wato ta tsallake rijiya da baya kenan a gasar ta Premier. Hukumar shirye gasar Premier ta Ingila ta caje kungiyar Manchester City da laifin keta dokokin tafiyar da kudade fiye da 100. Hakan ya biyo ne bayan wani bincike na tsawon shekaru 4 daga shekara ta 2009 zuwa 2018, kuma tuni da aka mika lamarin ga wata hukuma mai zaman kanta. Hukumar ta kuma tuhumi City din da kin ba da haɗin kai tun sa da aka soma binciken a watan Disamban shekara ta 2018. Hukumar mai zaman kanta na iya zartar da hukuncin da ya fara tun daga biyan tara ko zaftare maki ko kuma fitar da kungiyar daga gasar Premier. A cikin watan Fabrairun shekara ta 2020, hukumar kwallon kafar Turai ta UEFA ta dakatar da City din daga dukkanin gasannin hukumar, ciki har da ta zakarun Turai tsawon shekaru 2 bisa laifin sabawa dokokin tafiyar da kudade. To amma kuma kotun musamman ta lamuran wasanni ta yi watsi da matakin a cikin watan Yulin wannan shekara. Wani matashin dan wasan Najeriya Ado Balahadi da ke taka leda a kungiyar CD Madridejos ta kasar Spain ya yanke jiki ya fadi ya kuma rasu nan take. Rahotanni sun bayyana cewa Hadi mai shekara 20 yana cikin filin wasan ne yayin da kungiyar tashi take buga wasa da kungiyar SP Cabanillas a jiya Lahadi, yayin da ya yanke jiki ya fadi a sume a minti na 39 na wasan. Alƙalin wasa ya nemi jami'an lafiya na kungiyar da su rugo domin duba dan wasan, to sai dai kuma duk kokarin da suka yi na ceto rayuwarsa bai yi nasara ba, a yayin da bayan 'yan mintuna kaɗan aka bayyana cewa ya riga mu gidan gaskiya. Jaridar The Nation ta rawaito cewa marigayin ya kasance cikin koshin lafiya ba tare da rahoton kowace irin matsala ta rashin lafiya ba kafin soma wasar a jiya Lahadi. Ado Balahadi dan wasa ne na kungiyar Jigawa Golden Stars da ke jihar Jigawa a arewacin Najeriya, wanda ya yi dan wani zama na gwaji a kungiyar Kano Pilas kafin ya sami nasarar tafiya taka leda a kasar ta Spain. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Murtala Faruk Sanyin na. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 a ma'auni ta auku a sassa daban-daban na ƙasashen Turkiyya da Siriya da sanyin safiyar yau Litinin, inda ta ruguza ɗaruruwan gine-gine tare da kashe mutane sama da 2,300, yayin da wasu ɗaruruwa suka makale a ƙarƙashin guraguzan gine-gine. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya ba da izinin a tura taimako na musamman daga Amurka nan take. Ya ce muna tura tawagar ma'aikatan gaggawa don fara tallafa masu aikin ceto a Turkiyya da kuma taimaka waɗanda suka jikkata, tare da kuma waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon girgizar ƙasar. Ƙasashen Indiya da Amurka suna wani shiri na fasaha da tsaro da nufin tunkarar China da rage dogaran da New Delhi ke yi da makaman na Rasha. Manazarta sun ce hakan na nuna wani gagarumin yunkuri na ƙarfafa hulɗa haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Indiya. A yau Litinin, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa cewa akwai hasashen yiwuwar aukuwar tashe-tashen hankula da ya dabaibaye zaben da aka shirya gudanarwa a Najeriya a ƙarshen wannan wata.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Zarau Fage da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawe da ya bada umarni, da injiniyan mu na yau ce taku Binta Suleiman Yaro, nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, ma salama.